Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Baya ga haka kuma za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Juma'a 19 ga watan Yuli na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Najeriya tare da wakiliyar mu Ruqayya Basha. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraro barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon zango na shirin yau da gobe. Shirin da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a cikin shirin namu na yau za mu tattauna ne akan matsalar fyaɗe. Kamar da yadda aka sani ne, fyaɗe na ɗaya daga cikin matsalar da ke addabar mata a wannan zamani, musamman ma a arewacin Najeriya. Sannan wannan matsala ba iya mata da ke nuna tsaraicinsu ba ne. A gefe guda ma wasu na zargin cewa ana yin fyaɗe ne saboda neman abin duniya. To ma sauraron mu sai ku biyo mu cikin shirin don jin yadda tattaunawar mu sai kasance da bakin mu a yau. Za mu so ku gabatar da kanku.
Assalamu alaikum, sunana Aziza Hassan.
Sunana Hajiya Hadiza Gomina.
To Hajiya Hadiza, in muka fara da ke, muna cikin wani zamani ne da yanzu yawan fyaɗe da ake wa mata ya yawaita. Shin wai me ke sa ake yawaita yi wa mata fyaɗe?
To yin fyaɗe din nan gaskiya abubuwa da yawa suna kawo yin fyaɗe din nan. Na ɗaya talauci, na biyu son abun duniya, na uku rashin ilimi, da na boko da na islamiya yana kawo wannan abubuwan. Wayannan abubuwa din nan mata suna neman kuɗi da za su yi abu kaza, su yi abu kaza. Mazan kuma sun zauna maimakon su yi tunani yanda za su yi su taimake wayannan yaran, sai dai kawo jikinki, kawo kaza, zan baki kaza. Ko taimako suke so su yi wa 'yan matan, ba su yi musu kyauta ba, sai su ce su ma sai sun samu wani abu a hannunsu. Shi yasa yin fyaɗen ya yi yawa. Kuma mu matan, mata sa kayan da suke sawa yana attracting mazan din. In sun gan jikinsu sirarce, rashin sa hijabi, rashin sa kaya na kirki a jiki, mazan kuma sun ga wasu ba su iya controlling kansu, shi yake kawo shi.
To baya ga haka da ake ganin cewa rashin shiga mai kyau, wato akwai abin da ake cewa indecent dress, ma'ana shigan da bai dace a ce mace tai ba, zaki ga mace ba ta rufe jiki, shi yake sa yawanci ake samun yawaitan fyaɗe-fyaɗe. To in muka dawo kuma wannan zamanin, zamu ga cewa ba rashin shiga ma mai kyau ne kadai yake haifar da fyaɗe ga ƴaƴa mata ba. To me yasa mafi akasarin fyaɗe da ake yawan yi yanzu yafi karkata ga ƙananan yara?
Da ƙananan yara din nan ya fi karkata saboda film da suke kallo da cartoon da suke kallo a TV da kuma zama yin sun zauna tsakanin su ga yanda ake ga yanda ake kuma rashin arziki ma yana kawo wannan saboda wasu suna da yara 2, 3, 4, 5 suna daki ɗaya ne za su yi wannan abun yaran na kallon su uba da uwa suna yi yara na kallon su in sun fita yaran ma sai su ma suna so ai na ga uwanmu na yi hakan nan da uban mu so duk wayannan abubuwan talauci kamar da na faɗa yana kawo shi ya kawo wannan yawan fiyade din nan da rashin ganewa da ilimi kamar da na faɗa
to malama Haziza Hassan in muka duba zamu ga cewa yanzu muna cikin wani zamani da ake samun yawaitan fiyade ga wato ƴaƴa mata to a matsayinki na uwa shin waɗanne matakai ya kamata ya zuwa yanzu iyayen yara su dauka domin kare ƴaƴan su daga fadawa matsalar wato fiyade
to alhamdulillah gaskiya matsalar fiyade kamar yadda kika ce ta yawaita amma mafi muhimmancin kariya ga yara shine kulawar iyaye gaskiya wannan responsibility wannan nauyi da Allah ya dora wa iyaye na kula da yara ya kamata mu dauke shi da muhimmanci kuma gaskiya a yanzu ya karanta mutane da yawa suna wato taking a lot of things for granted nauyin nan da Allah ya dora maka ba wai na wani mintuna ko wani awoyi bane it is 24 hours awa 24 na rana dole ne iyaye su san ina ƴaƴansu suke ina suka je yaushe za su dawo wane ne abokan su da wasu suke sakewa that is first physical kenan banda kuma physical wannan physical supervision sannan akwai kuma wato moral supervision dole ne iyaye su koya wa yaran su na farko dai tsoron Allah sannan muhimmancin wato addini a rayuwar su da kuma obligation na bautawa Allah a yadda ya kamata so muddin iyaye suka wato suka muhimmantar da koya wa iyayen su da'a da tarbiyya irin ta addini musamman na addinin musulunci to za a samu sauki na daya kenan na biyu ya zama na cewa ba su kunshe su sun hana su sanin kuma me duniya take ciki ba dole ka koya wa yarinyarka wani irin abubuwa ne ya kamata idan ta gani za su zama kamar alamar akwai danger to muna wasa da irin wannan gaskiya sai a ce a'a ai karki ga yawa yarinya ai tai tunanin ai zamani ya canza gaskiya abinda iyaye ya kamata mu yanzu mu gane especially a arewa zamani ya canza tunda zamani ya canza kuwa dole mu ma yanayin ba da tarbiyyar mu ya canza to ni gaskiya shawara ta kenan
to akwai akan cewa rashin shiga mai kyau ma'ana su sa kaya mai kyau ka nuna ma da yadda zai sa kaya mai kyau shiga mai kyau da yake nan ya lullube jikin shi ya sanya hijabi ba tare da wani gefe a jikin shi ya fito ba shi ma na ɗaya daga cikin abin da yake haifar da fiyade a wannan zamanin wasu kuma na cewa ai mafi akasarin fiyade yanzu ya fi karkata ne ga kananan yara wanda kuma zaki ga mutum dattijo mai shekara 50-60 yayi wa karaman yarinya fiyade shi kuma wannan gefen fa
eh to kin ga dama na ce miki tarbiyyar nan ta musulunci dole wajibi ne kuma yana daga cikin tarbiyyar musulunci shiga mana shiga mai kyau yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin Qur'ani cewa mata lallai su wato su rufe jikin su wannan aya ce kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa sun nuna mana me ma'anar wannan hijabin so in ka taso da kai kanka the best teacher na yaro shine kai
asuwa
the best malami na yaro shine iyaye so idan kin taso dama da wannan tarbiyya da kula da hijabin dama yarinyar ma za ta taso da wannan sanin cewa ai mace a cikin hijabi ya kamata ta zama ko da yaushe da ta fara girma kuma a koya mata yadda za ta dinga wato rufe jikinta yana taimakawa gaskiya ba za a hana ba amma kuma sau da yawa ana samun wanda ma ka ba su amanar tarbiyyar su suke cin amanar ka so abin dai banda kula da sa shiga mai kyau, to ya kamata a kula dai da ina wa kake sakewa da kake bari ƴaƴanka sake da shi. Gaskiya ko a makaranta ba za ka bar yaro na ɗaya dai ka kai ɗanka da wuri sassafe makaranta shine na farko. Baka san a hannun wa yake ba a wannan lokacin.
Kafin sauran malamai.
Kafin malamai su zo, yaranka kai exposing ɗin shi. Na biyu, a tashi ka baki ga wasu yaran an bar su a makaranta awoyi bayan an tashi, to a hannun wa ka bar su. So kin ga, yes, kula shiga mai kyau tana taimakawa sosai, saboda na ɗaya ana ma bin dokar Ubangiji ne. Kuma in dai ka dage ka bi dokar Ubangiji, Allah zai kare ka. Amma sa idan nan gaskiya shine muhimmi. Kowaye ba wanda nauyin kula da ƴaƴansa yake ya zama wajibi a kansa kamar iyaye. So idan iyaye sun tashi tsaye sun dauka cewa ba fa malamin makaranta bane, ba malamin unguwa ne, ba makoci ba, kai ne dai Allah ya dora maka. So zola ka zama kai wannan 360 degrees kula da danka. 24 hours ina dana yake, me yake ciki, why duk kuma abinda kaga bai kwanta maka, hankalinka bai kwanta, ka bincika. To gaskiya mun yi haka, shine zamu samu sauki. Amma idan muka bari muka ci gaba da rayuwa yadda ake yi da, a ce wa yaro ya fita ai dana kowa ne, to gaskiya zamu dinga ganin ba daidai ba.
Sauraronmu, a nan za mu dakata da wannan tattaunawar, sai ku biyo mu a mako na gaba domin jin cigaban wannan tattaunawar. Masu sauraronmu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu garzaya fagen waƙe-waƙe, amma kafin nan bari mu dan sarara kana muka dawo, shirin namu zai dora.
Ta haka yake masu sauraronmu, in muka dawo fagen waƙe-waƙe, kuma a yau muna tare ne da babban mawaƙi wanda ya ƙware wajen rera waƙa a wannan wato inda ake kira Kannywood, ko da yake an ce magana a bakin mai ita ya fi daɗi, saboda in kuka ji sunan shi za ku san cewa eh, yau fa a zauren namu muna tare ne da babban baƙo. Ya sunan baƙon namu?
To assalamu alaikum, sunana Adam Hassan, wanda aka fi sani da Adamu na Gudu, kuma sarkin mawaƙan Bargu.
To haka yake, in na fara da tambaya na farko, wane ne Adamu Hassan na Gudu?
To Adamu Hassan na Gudu wani mutum ne wanda ya fito daga garin Jos Plateau, haifaffen Jos garin Plateau kenan, kamar yadda kowa ya sani, kuma mazaunin jihar Kano.
To shin me ya jawo ra'ayinka ka fara wannan, ko in ce ka shiga harkan waƙe-waƙe?
To alhamdulillahi, abin da ya jawo ra'ayina na shiga harkan waƙe-waƙe, duba da sauraron irin waƙoƙi irin namu na magabatanmu, mawaƙanmu na dauri, kamar irin su Dr. Mamman Shata, irin su Dan Maraya, idan kika ɗauki waƙoƙinsu zaki ji waƙoƙi ne wanda suke yin shi akan rayuwa, fanni iri daban-daban. So gaskiyar magana, wannan shine farkon abin da ya fara bani sha'awa ni ma in zo da nawa salon domin in wato bada na gudumar a cikin al'umma ta Hausa.
To wani hanya ka bi domin kaga cewa kai ma fa ka shiga andama da kai a wannan harka ta waƙe-waƙe?
To alhamdulillah, lokacin da na kudura niyyar fara wannan al'amari, duba da yadda na duba cewa ina da baiwar da zan iya ba da wannan gudumawa, domin ita waƙa baiwa ce kamar da kowa ya sani. So na yi bincike ta hanyoyin da ya kamata in hau, ma'ana shine taya ma zan yi in fara, kuma a ina ake yin abin, kuma taya zan yi abin sakon ya kai. So na yi bincike, na kuma samu hanyoyi wanda kamar Kano ita ce cibiya ta wato Kannywood, nan ne inda na yi tattaki, na zo na bi matakan da ake bi har zuwa ga cimma nasara ta zuwa yau.
To bayan ka shiga wannan harka na waka, akan samu dan kalubale ta bangaren iyaye da kuma abokan hulɗa. Wani irin kalubale ka fuskanta lokacin da zaka shiga harkar waka?
To alhamdulillah, a matsayina na almajiri kuma dan almajirai, na samu kalubale ta wannan bangaren lokacin, duba da ina cikin wani tafiya ta almajiranci. So kuma gashi na zo na shigo harkar kani, dole an ce taura biyu ba ta haduwa a baki. So na dan samu kalubale ganin cewa fannin da nake, wani fanni ne na addinin musulunci, kuma an zo an ganna wani fanni wanda za a ce kamar an ce wasan kwaikwayo, ko kuma wani abu dai wanda ake masa fassara da abu ne mara kyau, to su fanni. So na dan samu kalubale ta wajen musamman malamai na ko kuma magabata na ta wani bangaren. Ba iyaye ba, iyaye na samu supporting ɗinsu 100%. So wannan shine kalubale na farko da na fara fuskanta, kamun a fuskanci ma menene abin da nake sanyi.
To wani hanya ka bi domin kaga cewa ka magance wannan kalubalen?
To alhamdulillah, na farko dai shine matakin nasara, shine wato biyayya a addu'a. Na farko shine idan har iyayenka sun ce kar ka yi, to wannan abin diddadin sa ka hakura da shi. Idan ku sun ce kai yau ko sata ne suka ce Allah ba da sa, insha Allah za ka yi, sai dai dubunka ya cika kawai a kama ka, amma insha Allah yau za ka samu albarka fiye da inda kake zato. To sai dai da sharuɗa wanda su ma iyayen za su baka, sun ba da sharuɗar su na cewa kana karatu, to kada karatun ya tsaya, kuma kar ka yi kaza, kar ka kasance abubuwa dai ga sunan, wanda kuma alhamdulillah mun iya bakin kokari wajen kare mutuncinmu da nasu gurin cimma wannan nasara. Wannan su ne matakan nasarar da muka bi har muka kai ga ɗaukakar da muke ciki a yanzu.
To wani irin waka Adamu Hassan na gudu yake?
Waka ce ta Hausa, kamar yadda aka saba jinta, kamar yadda kuma Hausawa suka sani. Waka nake da kalmar Hausa, irin waƙoƙin soyayya, waƙoƙin nishaɗantarwa, faɗakarwa, da waƙoƙin yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duka wannan su ne abin da nake yi.
To wani waka ne zama waka na farko jigo da ya bude maka wannan harka ta waƙe-waƙe?
To alhamdulillah, gaskiyar magana waka ta farko wanda bazan iya manta da ita ba ita ce Fifita Mana Shayi. Fifita Mana Shayi ita ce waka ta farko wadda na fara yinta, kuma ita ce ta fara fita duniya, kuma akan ta aka fara sani na.
To gaskiya dai da ni da masu sauraro za mu so a karera mana wannan waka ta Fifita Mana Shayi, saboda kowa ya tabbatar da cewa fa Adamu Hassan na gudu ne a zauren namu na yau.
Haka ne.
Fifita fita fifita mini shayi, sassaita na ji sanyi, ki sanya mini luna madara. Fifita mini shayi na ji sanyi,
oho,
ayo kai ka zamo ɗana yayi. To haka yake wasu sauraro, da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da wato Adamu Hassan na gudu, wanda shine babban baƙonmu a yau a fagen waƙe-waƙe, inda gashi dai ya rera mana waka na farko wanda ya ɗaukaka shi a wannan harka ta waƙe-waƙe, wanda kuma na san dai wanda ba indomin generation bane sun san wannan waka na Fifita Mana Shayi. To aka ce bayan ƙalubale kuma sai nasara, wani irin nasarori ka samu sakamakon wannan harka?
To alhamdulillah, gaskiya fagen nasarori, na samu nasarori da yawa. Daga cikin nasara ta farko wanda har gobe nake alfahari da shi shine lokacin da na fara harkan nan, ban san kowa ba, kowa bai sani ba. Allah ya bani ɗaukaka, na samu ɗaukakar da daga nan har wajen Najeriya, ba ƙasa in dai akwai Bahaushe kaje, insha Allah in bai sani ba ya san sunana, in ya sani bai san sunana ba ya sani. Na samu nasara ta sanin jama'a, kamar a cikin gida Najeriya gwamnoni da yawa, sarakuna da yawa, wataƙila gashi har ma na samu sarauta a dalilin wannan harka da Allah ya ban daukaka ciki kuma dalilin harka naje na sauke wani farali na farko wanda shine daukaka ta farko da na samu naje Saudiya na sai na yi aikin haji na sauke farali kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce in ka samu dama da minister da'a ilahi sabila ko ka je ka sauke kuma na sauke to wannan nasarar guda biyu su ne manya-manyan nasarori na a rayuwa wanda har gobe ina cin wannan gajiyar wannan nasara kamar yadda nake ciki yanzu.
Haka ne, to bayan haka wani a cikin waƙoƙinka wani waƙa ne kai wanda ya yi fice sosai bayan wannan waƙa ta fifita mana shayi da karira?
Gaskiya kusan zan iya irga miki waƙoƙi sama da guda 20 inda lokaci zai ba mu dama wanda babu wata waka wadda ba ta yi fice fiye da inda ake tunani ba in na faɗa wanda ya san lokacin ya sani. In kika ɗauki fifita mana shayi akwai su irin zarafi, zarafi aso da ƙauna, akwai irin su madafa da dai sauran waƙoƙi, ga sanan irin su rike gwaninka, ga sanan waƙoƙi ne masu.
To yanzu dai a rera mana ɗaya a ciki wanda in ka rera a studio kowa ya san wannan waƙar.
To akwai ta waka wanda da ita ma ina santa a zuciyata,
rike gwaninka ka sa sha'aranka kada ka bar shi a baya, zuciyata samu sukuni tunda na yaba hali, ka ji da kai nake kar da ka tsallake ka ga na burina.
Masu sauraro yanzu kuma in muka dawo gefen kwalama har wa yau dai muna tare da bakwar mu Maryam Bako dan na san dai kun san wannan sunan. Dai yau ban san me bakwar mu za ta girka mana ba, amma kuma dai aka ce magana a bakin me shi yafi dadi.
Wayo Allah tuwo.
Assalamu alaikum, sunana Maryam Bako Idris wacce aka fi sani na da Mary Mills. Yau za mu girka brabisco da miyan yakuwa mu koma gargajiya.
Gaskiya kam yana da kyau a koma gargajiya. To kaman inda uwar gida a gida tana bukatan wato ta girka wannan biski da miyan yakuwa ko kuma brabisco da miyan yakuwa, dame dame take bukata?
To da farko dai za mu fara da miyan yakuwa. Kina bukatan yakuwa da alayyahu da lawashin albasa, sai kayan miya da albasa, sai naman ki da naman mai kashi su kenan, sai mai kike dan bukata da gyadan miya, shikenan abinda kike bukata a miya. Sai shi kuma brabisco, kina bukatan brabisco ko na shinkafa ko na yakuwa, ko na alkama ko kuma na gero ko ma na masara, duk dai wanda Allah ya hore miki zaki iya ki bayar a surfa miki akai a barza miki ki cire laushin garin. So sai ki ajiye brabisco da shi zamu yi amfani.
So yanzu da wanne ne da yau zamu yi?
To zamu yi da brabisco masara.
To da brabisco masara, kowa dai ya san ko dake a da ne ake cewa masara abincin talaka, amma yanzu ban ma tunanin masara abincin talaka ne, amma dai duk da haka dai ya dan fi sauki akan ma ko in a ce za a yi da na shinkafa haka.
Haka ne kam. So za mu fara da miyan kenan ko? To da farko dai zaki samu albasan ki guda daya. In kin samu albasan ki guda daya kika yanka ta, sai ki dan daura man ki kadan a kuda akan wuta. in kika daura mai sai kika albasan ki sai ki soya ta shi soya mai soya albasa a mai a farkon girki yakan sa abinci yayi kanshi sannan kuma yakan fito da flavor abinci shi kanshi so idan kika soya sai ki kawo kayan miyan ki wasu suna yin markade da masa aje wanda ba su da shi kuma sai ki jajjaga yanda kike son kayan miya amma kar ki cika mai kayan miya to sai ki kawo kayan miyan ki in kika zuba sai ki dan soya to ni yanda nake miyan yakuwa ta zanda man yakuwar da alayyahun da lawashin ina daidai same proportion yake na yawan suna zama kusan daya nake yi to idan na yanka su na wanke su na tsane su to lokacin da kayan miya na suka soyu sai in kawo wannan yakuwan da alayyahun in zuba a kai bana tsayar da ruwan miya kin gani sai in zuba akai in na zuba shi lawashin sai in raba shi a cikin kayan miyan yana soyuwa kin gani mai yana fitowa kina soya sai in sa da yakuwa da alayyahu da lawashin rabi a ciki in na zuba su sai in dan bari sai kin san ganye yana da ruwa zai fito da ruwa ko da ya in ya fito da ruwan sai ki bar shi ki hakuri kina dan juya a hankali ruwan zai game jikin shi in ya game zaki ji ya fara fitar da mai din kenan ganyen shi ma yana soyuwa da kai yana dan soyuwa da kayan miyan ki sai ki kawo markadaddiyan gidan ki inda wanda ake markada na kunu sai ki kawo sai ki zuba shi ma akan wannan yakuwa da alayyahu sai ki juya ki juya ki juya kaman minti 5 zuwa minti 7 zaki ga kaman yana soyuwa ne
haka
in yana soyuwa haka sai ki kawo ruwan miyan ruwan naman ki wanda kin riga da kin tafasa shi daban in kuma Allah bai hore zaki sa nama ba sai ki kawo ruwa kawai daidai sai ki zuba akai dan kadan daidai wanda zaki ga yi miki dan kaurin miya sai ki juya in kika juya sai ki kina da tafasasshen naman ki zuba akai in babu kuma haka zaki sai ki kawo su magin ki da dan cittaki da duk dai abin
da zaki kamshi da kike bukata
na'am sai ki zuba a ciki idan kin ba a ciki kika bashi ya dan tafasa kaman minti 2 kika ga ya hada jikin shi sai ki kawo wannan sauran lawashin sai ki zuba akan shi in kin zuba akan shi sai ki rufe in kika rufe kika bashi lokaci amma zaki na motsa shi kada juyawa kada saboda kama wannan gidan yana sawa iya kama to karki jabga gidan to dewa kadan shi wannan gidan kin ga yana kara mai dadi kuma shine yake sadin astik na miya din
shi yake sa miyan yayi kauri
shi yake sa miyan yayi kauri so to in kika gama wannan sai ki sauke shi shikenan kin gama miya sai in kika zo bangaren brabiscon kuma zaki zuba ruwa amma karki sa ruwa da yawa shi brabisco baya bukatar ruwa in kika sa ruwa da yawa zai zama miki kaman tuwo yawa to idan ya tafasa sai ki kawo manki isasshen mai ba nace isasshe kanki je ki dauki mai da yawa
mai da yawa to yanzu kaman in za a yi mudu daya kaman iya adadin wani mai za a yi
kaman gwangwani daya isa sai ki zuba in kika zuba mai sai ki sa dan gishiri brabisco da maki ne kin riga da kin tankade shi gyara shi abinki sai ki kawo kina tukawa kin gane kina tukawa kina ganin kaurin sa sai kin ga ruwan ya shanye tsaf idan ya shanye sai ki rage wuta sai ki rage wutar to mu dai kaman da da muka tashi da girman kakanni har yanzu muna amfani da pepe to sai in samu pepe na sai in rufe in ba ki da shi fine zaki iya amfani da foil paper ki rufe sai ki sa a madafin in ya dan yi kadan minti 5 sai ki dan daga brabiscon dan dai duk hikima ya miki warware ne sai ki dan daga brabiscon sai ki kuma rufewa haka dai kina yin sa time to time kina dubawa har kina ganin ya miki warware sai ki kawo ki dan dinka na ki ji a bakin ki in kin ji yayi laushi ya turara saman shi shikenan sai ki kwashe ki serving din sa da miyan yakuwa gaskiya ya kamata a dinga canjin abinci
gaskiya kam kice irin wannan dai ba za a ba wa yaro mai kiriya ba
ai mai gida dai kan in ya ci kullun kin dinga yi masa kira
haka yake
masu yi magana suka ce laifin dadi karewa masu sauraron mu da fatan kun ilmantu da shirin namu na yau ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ni Rukayya Bashi ke muku fatan alkhairi har kullun bi salam
to
To masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar mu Rukayya Basha da dukkanin bakin namu na yau da kuma wadda ta daidaita mana sauti Fiona wa Mainan Dudu da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shiri. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.
Dai bincike ta tsaro zance ba ruwan da ayo da madara.